sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sauraron abokanan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 24 ga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
Jiya Talata, Amurka ta gargadin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar har miliyan 238. Haka kuma za a ji cewa kotun kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane 11 mabiya addinin Hindu da aka samu da laifin yi wa wata musulma fyaɗe.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Imo ta yi ƙarin haske kan yawan jami'an tsaron da 'yan bindiga suka kashe a jihar.
Yanzu abokan sarrafa rayuka da sojojin da 'yan sandan suka kashe muna sun kai guda 7. Akwai kuma ɗaya kuma wani Oguta kuma da suka kashe.
Haka kuma za ku ji cewa asusun Millennium Challenge Cooperation na Amurka zai taimaka wa Ghana wajen bunƙasa tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ta bullo da su, ciki har da na rage matsalar rashin aikin yi. Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata, Amurka ta gargadin cewa Rasha na ƙara ƙaimi a shirin kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na Ukraine cikin kwanaki masu zuwa. Saƙon da ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargadin daga shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky game da yiwuwar matakin da Rasha za ta ɗauka kan Ukraine da zai zo daidai da ranar samun 'yancin kan Ukraine ɗin. Hare-haren da Rasha ke kaiwa Ukraine na ci gaba da yin barazana ga fararen hula da kayayyakin more rayuwa, inji ofishin jakadancin Amurka, yanda ya ƙara da cewa duk 'yan ƙasar Amurka su bar Ukraine idan za su iya. Yau Laraba ake cika shekaru 31 da ƙasar Ukraine ta sami 'yancin kai daga mulkin Soviet da kuma watanni 6 da fara wannan yaƙi. Shugaban sashen tsaro da aka kora kwanan nan na kamfanin Twitter ya yi zargin cewa akwai barazana ga bayanan masu amfani da dandalin sada zumuntar kullum miliyan 238 da suka haɗa da hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati, lamarin da ya zama matsalar tsaron ƙasa. Wannan zargi da ya fito ne daga Peter Zatko, ƙwararren mai kutse ta yanar gizo wanda tsohon shugaban kamfanin Twitter Jack Dorsey ya ɗauka aiki. Zatko na zargin da suka haɗa da mummunan sakaci a ayyukan kamfanin Twitter kan yaƙi da masu satar bayanan sirri da satar bayanai. Wannan ikirarin nasa yana ƙunshe ne a cikin wata takardar fallasar bayanan sirri da aka aika ranar 6 ga watan Yuli ga wasu hukumomin gwamnatin Amurka uku, ciki har da ma'aikatar shari'a. Gidan talabijin na CNN da gidan jaridar Washington Post sun fara ba da cikakken bayani game da ƙorafin jiya Talata. An aike da wata takarda da aka rufe wasu bayanai mai shafi 84 ga Majalisar Dokokin Amurka. An kori Zatko daga babban mukaminsa a Twitter a watan Janairun 2022 saboda rashin ingantaccen shugabanci da rashin aiki. Wani mai magana da yawun kamfanin Twitter wanda bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa a wata wasiƙa ga muryar Amurka. Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Yobe ta ce har yanzu tana riƙe da jami'an sojan nan biyu da ake zargi da yi wa babban malamin addini Sheikh Goni Asami Kisangilla. Wannan lamari da ya faru ne a daren ranar Asabar. Wakilinmu Haruna Dauda ya tuntuɓi kakakin 'yan sandan Yobe Dumgus Abdulkarim domin jin halin da ake ciki.
To, update din da so far da har yanzu muna kan bincike.
Okay.
Saboda in ka lura ne wanda ke da karfi sosai, ce kamar security personnel har yayi irin wannan abu makamancin wannan
haka
yana bukatar a samu lokaci a bincike sosai wanda yanzu mun fara shi sojoji already mun riga mun gaya ku
haka
cewa muna tare da waɗannan wanda suke cewa su sojoji ne to muna so mu tabbatar kuma su zo sun tabbatar da cewa haka ne sojoji ne
haka
kuma duka za su fara nasu ke da cewa an samu adalci
haka
a yi tabbatar da hukunci da ya kamata akan irin waɗannan garagurbin a cikin tsarin security
haka to kamar ku mika shi ga gangan sojan Najeriya ne ko wani hannu
to har yanzu yana hannun mu domin bamu gama namu fitar ba
yawan
tsari na yan sanda tsari da yi ne da lafiya
an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu wasu 'yan bindiga da har yanzu ba kai ga gane ko su waye ba a jihar Imo sun hallaka wasu sarakuna a jihar tare da awon gaba da wani basaraken gargajiya a yankin Orlu da ya shafa mada tashe-tashen hankula haka kuma a can a jihar Anambra an kashe wani jami'in soji mai mukamin Manju hukumomi a yankin sun ce suna gudanar da bincike wakilin mu na yankin Niger Delta Alhamidu Abubakar Sokoto daga Uwere ya aiko mana da wannan rahoto
al'amuran tsaro dai sun kara tabarbarewa a jihar Imo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya jihar Imo dai a yanzu bayan jihar Anambra tana kan gaba-gaba wajen tashe-tashen hankula na 'yan bindiga dake kisan gilla ga jama'a babu gaira babu dalili kisan gillan dai na baya-bayan nan shine wanda wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan kungiyar IPOC ne suka bindige wasu sarakunan gargajiya su uku a yankin Olu a jihar ta Imo tare kuma da yin awon gaba da wani basaraken gargajiya wato mai martaba Eze Magnus har kawai yanzu dai ba a san inda suka nufa da babban basaraken ba ita ma makwabciyar jihar ta Imo wato jihar Anambra an nunar can ma wasu 'yan bindiga sun halaka wani babban jami'in soji mai mukamin mejo kuma kawo yanzu jami'an tsaro a jihar ta Anambra sun ce suna gudanar da bincike lamarin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin Najeriya lamari ne dake ci gaba da zama babbar damuwa da hakan ya sa na tuntubi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Imo Muhammad Ahmad Barde kuma ga abin da yake cewa
yankin Olukan a gaskiya suna da wurin boyo can gefen nan akwai ne daji wanda kuma har yanzu nan malama a bincike don mu gano inda suke don mu gama su hari jami'in tsaro kan su rasa rayukansu da sojojin da 'yan sandan da yan sandan suka kashe muna sun kai guda 7 akwai kuma ɗaya kuma waran Oguta kuma da suka kashe
haka kuma kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Ibo Muhammad Barde ya ce suna fuskantar babban kalubale a dajin Olu inda 'yan bindiga suka yi masa kawanya sai dai kuma ya ce a tsaye suke
ka san kowane operation da za a yi dai kan ba a rasa wasu matsaloli amma yanzu nan dai kan duk matsalolin da muke da shi ina jin dai ana nan an taimaka mana dai mu ga yadda za mu shawo ƙarfin wannan abubuwan don kwana-kwanan nan dai gwamnati ya so muna motocin nan da ake ce ma APC a wurin ɗaiɗaika guda 10 za mu fara aiki da su gadan-gadan.
Ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya a jihar ta Imo wato Eze Oha a yankin na Olu ya ce
there is much insecurity in Nigeria ethnic problem you can't travel out to any place because of being security.
Yana cewa ne muna kokawa dangane da batun tsaro wanda ya tada hankalin jama'a matuka kuma ba wai jihar Imo kadai ba da ma fadin tarayyar Najeriya akwai kuma matsaloli da dama musamman na nuna bambanci da kabila da kuma rigingimu na al'ummomi daban-daban muna janyo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya da ta dubi wannan lamarin domin ɗaukar matakan da suka kamata in ka duba a baya kowa na da kwanciyar hankali na ka tafi inda kake so amma yanzu babu kwanciyar hankalin yin haka kawo yanzu dai jama'a da dama kama daga 'yan siyasa da ma 'yan jihar ta Imo da 'yan cirani na ci gaba da zaman ɗarɗar game da yadda harkokin tsaro ke ci gaba da tabarbarewa a jihar ta Imo Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Owori, Nigeria.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Sarfiliya da hada labaran duniya kashi na biyu.
Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bar birnin Washington da wasu takardu na sirri sama da shafuka 700, ciki har da wasu da ke dauke da manyan sirrin gwamnati a lokacin da shugabancinsa ya kare a bara, kamar yadda hukumar tana da bayanan gwamnati ta National Archives ta bayyana a jiya Talata. Bayanin hakan ya fito ne a wata wasiƙa mai dauke da kwanan wata 10 ga watan Mayu daga mukaddashin ma'aikaciyar adana kayan tarihi ta Amurka, Deborah Steldenwall, zuwa ga ɗaya daga cikin lauyoyin Trump, Evan Corcoran. Yayin da tayi watsi da ikirarin da wakilan Trump suka yi na cewa a bar tsohon shugaban ƙasar ya ajiye wasu daga cikin takardun ta hanyar yin amfani da damar zartarwa lokacin yana fadar White House, Wall ta bayyana damuwar da ke ƙara ƙaruwa a sashen tsaro na ma'aikatar shari'a game da illar da hanyar da aka adana bayanan da yadda aka ɗauke su zuwa gidan Trump na Mar-a-Lago, maimakon a juya akalinsu zuwa gidan adana kayan tarihi na ƙasa a lokacin da yake shugabancin ƙasar, kamar yadda dokar Amurka ta bukata. Wasiƙa ta ce akwai takardu sama da 100 da ke da alamomin tantancewa a cikin kwalaye 15 na kayan da gwamnati ta kwato daga Mar-a-Lago a watan Janairu, karo na farko cikin sau uku a wannan shekarar da jami'an FBI da ma'aikatan adana kayan tarihi na Amurka suka tattara kwalayen kayan da aka tantance a gidan tsohon shugaban. Hoton kolin India za ta ci gaba da zaman sauraron karar da ke kalubalantar sakin wasu mutane 11 addinin Hindu da aka samu da laifin yawa wata musulma mai juna biyu fyaɗe a lokacin tarzoman Hindu da musulmi a shekarar 2002 a jihar Gujarat da ke yammacin ƙasar. Wasu mata da dama a birnin Mumbai sun gudanar da zanga-zanga a ranar Talata ta gabata, inda suka nuna rashin amincewarsu da sakin su, suna ɗauke da allon neman a yi mata adalci. Wadda ta ce a makon da ya gabata ba a faɗa mata cewa za a sako mutanen ba, kuma hakan ya girgiza imaninta kan adalcin. Yarta 'yan shekaru uku tana daga cikin waɗanda aka kashe a wata tarzomar addini mafi muni a India. Fiye da mutane 1,000 ne suka mutu a lokacin tashin hankalin, yawancinsu musulmai. Wasu gungun mata da suka haɗa Subhini Ali, wata 'yar siyasa kuma memba a ƙungiyar Kwamansancin India ne, suka gabatar da koken. Daga ƙarshe musulman Rohingya da ke gudun hijira a Myanmar na gudanar da bukukuwan zagayowar ranar tuna da abin da ya faru da su a wannan makon. A ranar 25 ga watan Agustan shekarar 2017 ne sojojin Myanmar suka fara wani ƙazamin aikin fatattaka a wani matsayin martani ga rahoton gwamnati da ke cewa wata ƙungiyar 'yan tada ƙayar baya ta Rohingya da ake kira Arkar Rohingya Salvation Army ko ARSA ta kai hari kan ofishin 'yan sanda sama da 30 a jihar Rakhine. Martanin da bai dace ba daga jami'an tsaron Myanmar, wanda ya faro tun daga wayewar gari, ya kori musulmi 'yan ƙabilar Rohingya kimanin 700 da suka yi gudun hijira zuwa makwabciyarsu Bangladesh a cikin makonni, lamarin da ya kai ga zargin kisan kiyashi kan shugabannin sojojin Myanmar. Adadin waɗanda suka mutun ya ƙara cikin sauri. Kimanin 'yan Rohingya 1,700 ne aka kashe a cikin wata na farko, tare da wasu dabbai a cikin watanni masu zuwa, a cewar ƙungiyar likitocin Sans Frontières, yayin da wasu suka tsira, kuma mazauna ƙauyukan da suka tsire daga har-haren suka yi sanadin aikata laifukan fyaɗe da azabtarwa da kisan gilla.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Ghana, inda asusun Millennium Challenge Cooperation wato MCC na ƙasar Amurka ke taimakawa Ghana wajen bunƙasa su tsare-tsaren da gwamnatin ƙasar ta bullo da su, ciki har da na rage matsalar rashin aikin yi tare da shirin kasuwanci mara shinge tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan harkan ciniki da kasuwanci a kasar bayan ganawar su da jakadiyan Amurka Virginia E. Palmer ya bugo a shafinsa na Twitter inda yake cewa na tarbu jakadiyan Amurka tare da tawagarta domin tattauna tallafin asusun MCC na Amurka wadda za ta bayar wajen bunkasa masana'antu tare da shirin gwamnati ta 1D1F wato shirin samar ma kowace gunduma a kasar Ghana kamfani daya da dai sauransu da ma karfafa shirin kasuwanci mara shinge tsakanin kasashen nahiyar Afirka wato Africa Continental Free Trade Area Ghana da Amurka na da kyakkyawan makoma inji shi a shekarar 2006 asusun MCC na kasar Amurka ta kullar rijiyar tallafawa Ghana ta fannin gina hanyoyin tituna da bunkasa harkar noma da samar da ruwan sha mai inganci tare da fada da sashen wutar lantarki domin marasa karfi su samu wuta abinda ya amfanar da miliyoyin al'umman kasar koya al'umma musamman na kasar Ghana suka ji da wannan taimako daga Amurkawa Malam Muhammad Nazir daya daga cikin kun jami'ai a fadar ministan harkar ciniki da kasuwanci ya ce kwarai wannan tallafi ya bunkasa harkoki da dama a nan kasar
kwarai da gaske in ka duba ta agric sector mun zo mun samu wato cocoa production a cikin garin mu na Ghana ya hau ai ya kai wato inda yake muna bada 1 million tons of cocoa muke kaiwa turai a sayar an taimaka wurin anyan fertilizer kuma an taimaka to sai wurin wutar lantarki in ka duba yanda muka samu muka daga wato arin wutar lantarki muka cover wato about 82% garin nan duka suna da wutar lantarki South Africa ne kawai suke muke bayan su suke gaban mu akan haka nan wannan kudaden ya taimaka
akwai da karfin halaka na kasuwanci tare da diplomasiya tsakanin Ghana da Amurka amma ko tambaya da ake yi a yanzu shine ko yadda wasu manyan kasashen duniya ke ci gaba da karkata zuwa nahiyar Afirka domin bunkasa halakar su da wasu kasashen nahiyar shin wata kasa musamman China ko Russia za ta iya shiga gaban Amurka ta fannin kasuwanci da ma diplomasiya da Ghana na tuntubi tsohon jakadan Ghana a kasar Guinea ambassador SM Sharif a inda yake cewa hakan fa ba zai yiwu ba
ikinin gaskiya ni ba na jin wannan abu zai faru ko in sun zo ma ba na jin Amurka Ghana za su mai da hankali kan kwarai don ka ga yanzu rigimar duniya da ke faruwa Russia da shine akwai rigima yanzu da China kuma da Taiwan kuma akwai rigima domin lokacin da speaker na House of Representatives na majalisar Nancy Pelosi ce za ta je China kan suka ce in ta je wurin rigima da masu wani makasin American da sun kafi da president kafi da vice president wato na uku akan kujera ko mai karamin shine Nancy Pelosi ta ce ta tafi in so duk abin da zai faru ya faru ta je kuma mun gani jere kawai barazana aka kai dai na har ba bindigogi da sauransu ba zai ba su ba to kaga wannan na nuna karfin American babawa ta bane ban a cikin Ghana da su bar hankalin su kirkita kan zuwa China da su American ko kan zuwa Russia da su America no Ghana alaka mu da America yana da karfi sosai ba za su kirkita da hankalin su koma can wurin
halakar Ghana da America na da karfi sosai a inda ma kasuwancin tsakanin kasashe din ya kai biliyan 1.2 na dalan America a shekarar 2015 Hamza Adam muryar America Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam kada amanta wannan shirin da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
bai mai yanka wuya Hari yanzu ana ci gaba da yakin cacar baki tsakanin bangaren dan takarar shugaban kasar Najeriya na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na wanda ya kayar a zaben fidda gwani Nelson Wike. Wata ziyarar da shugabannin rusasshiyar jam'iyyar APC suka kai wa shugaba Muhammadu Buhari ta bar baya da kura. Jama'a assalamu alaikum Duk da rahotannin da ake samu na fafutukar ganin an daidaita tsakanin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya da ke tare da dan takararta na shugaban kasa Atiku Abubakar da kuma gwamnatin jihar Rivers Nelson Wike har yanzu ana ci gaba da kai ruwa rana tare da su kallamirin juna Wike ya fusata ne tun bayan babban taron jam'iyyar na kasa sa'ad da ya sha kai a zaben fidda gwani na yan takarar shugaban kasa da aka ayyana Atiku Abubakar yayin nasara A yan makonnin nan da gwamnatin Rivers ya gudanar da tarukan kaddamar da ayyuka da gwamnatin da ta aiwatar a jihar. Da ya gayyaci wasu muhimman mutane ciki har da jigajigan jam'iyyar APC mai mulki inda kuma yayi ta furta kalamai na nuna fushinsa a fili. Wuke ya dora alhakin shan kayansa kan bangarori daban-daban ciki har da nuna masa bangaranci. Inda daga bisani kuma ya zargi wasu manyan 'yan siyasa daga yankin sa da cin amanarsa. To sai dai a yayin da har yanzu wasu 'yan jam'iyyar ta PDP suke ganin ya kamata a koma teburin sasantawa da Wuke kafin lokacin babban zaben shekara ta 2023. Wasu jigajigan jam'iyyar ko na ganin babu wani dalili na yin haka. Tsohon gwamnan jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya Sule Lamido na daga cikin masu wannan ra'ayi.
Sai to kasan kowa mutum ya kuɗi da daban. Muna kan biyan bukata akan buri bai iya ainihin shiga bakin ciki ba. Sai shi gwani yanayi na buɗani. Wuce an taro an gama wai masa laifi. In akwai laifi shi ne convention. Ba a ci ku ba ne?
Wannan taron koli da kuke.
Shi laifi ne ma shi laifi da ce ga wanda yake so. Kamar yadda shi a wuce ma a jiyarsa an yi fuɗa yin takarar nan. Akwai takarar mutum 13. Ifin da mutum ɗaya kwa ɗaya shi zai yi. Sun suka kura. Saboda haka ka ga ashe ka zo ka ce kai ba ka yadda ba ko kana hayaniya babu kuje a magana shi ne. Wataƙila saboda ka san mukamin gwamna. Duk wani hali da yake yanzu wallahi ba wuce bane ko kuɗi nake magana. Ba mai zuwa ba magana yan jarida ko yan kyamara ko tin ba mai zuwa ko ku yan VOA ku je ku kandi ba ku je ba. Saboda ka wuce idan ne magana shi ne yana yin akan matsayin sunan gwamna ne a wannan mukamin ofis din ba shi ke magana ba. Tunda aika mun aka taka PDP wani shiga PDP a Rivers ai ba da shi ga ba
kamar lafizan kanano da cewa ku wannan maganganun da suke yake yi misali na ba a kyauta masa ba bai ci zabe ba kuma ba a nada shi mataimakin shugaban kasa ba kuna ganin kamar ba matsala bace dan yan jam'iyya na kasa suna ganin cewa ba sa jin dadi
to ai shine su yan jam'iyya na kasa sun da mu aka wannan hayaniyar suna ganin cewa me yasa kuke kunna magana to yana ƙara magana yana ƙara rusu kurjinonsa kuma na ɗan rusa ainihin matsayin girman ofis da mu shi wannan ofis na gwamnati ka ji ko ya ji sifofi sifofin ainihin natsuwa yakana da'a wato sanin ya kamata wanda yake ba za ki abin sabani wannan girman ba to shi bai san matsayin ofis din ba saboda ka ofis ne yake magana ba magana da'a saboda ka wannan hayani suka anan da wata shida ta kare an tun ya soka sannan
wato zai hakuri kenan
wata sai mutum ya ba gona ya bar wannan haide kenan ba za a karshen sa ba a yanzu muna nan muna aiki ma PDP muna nan muna campaign din mu saboda kina so ya zo nan sai ya fi babu dole ai ba dole PDP kowa da ne mai yanci idan kike da yanci kuma ka kike da yanci ba wanda zai sai ce wai shine dole sai an yi abin da kike so saboda haka an yi zabe an yi takara abin ne ya tsaya udu mai tsaya gona fa'i mai tsaya takara bala gona mai tsaya takara sulake tsaya takara kuma gane ba dukkanin su sun fadi amma da suna da'a anyway ne suna kula to wuce ce bai da ba shine wai musa laifin a tiku ne ko ce na fati
wanda musa yana cewa ma wai shugaban jam'iyyar ya sauka
ya ta ai ta wannan shine ai kamar ai shine ki ta ai shi ba dana bai sabu bai rabona ba yayi sauna magana
to ina maganar kwamitin sulhu da sasantawa da fahimtar juna da aka ce wato kwamitin amintattu na dattawa na PDP wanda kai ma memba ne ya kafa
da yake
ana rahotanni sun nuna an kafa kwamiti wanda
sai ba son wannan kotun ba Allah ina memba ba san shi ba babu wannan kwamiti ba san shi ba
kinan ba wani yunkuri da za a aiko daga ita jam'iyya din ko kuma ko irin ko dattawa din domin dai a
fanshi ne ya yunkuri shi ne kaka jira su ce yunkuri a yi mai shi ne kaso inji
wata kila a hana shi waɗannan maganganun cin da ba sa
tun a ce masa ya domin shi ne gani shi ne shin me laifin da aka yi maka idan akwai laifi ai sai magana yunkurin lalashin sa
yana cewa kamar an yaudare shi da wai an ci za a bashi mataimakin shugaban kasa
shi da kansa yace baya son bai shiga takara dan neman mukamin ba ne musu shugaban Najeriya kadai baya son komai sai shugaban Najeriya saboda haka aka yi zabe fadi kuma yace ya yarda cewa an yi zabe sahihi mai inganci saboda ya yarda amma ba magana zai ce ba son garshe wata biki
kenan za ku ci gaba da harkokin campaign ko da ku ce ko ba shi kin
kai ka san me duniya kuwa ka san me rayuwa kuwa akwai mutum ɗaya da isa a cikin bashi da tsarki kuma tsaya akwai wani mutum a duniya
ana can PDP a kira
to shine a PDP kan PDP sun da ta yi Obasanjo ta yi a Tiku ta yi su Lamido da sauran gurin riba iyaka Najeriya da sanin president da sai ka ta yi su a wai gari duk sanan san a ga ci shi mutum ɗaya saboda na burki wai shi
farkon makon nan ne kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gudanar da wani taro da shugabannin tsohuwar rusasshiyar jam'iyyar sa ta CPC daga dukkan jihohin kasar wadanda suka kai masa ziyara a farar shugaban kasa dake Abuja a yayin da wa'adin mulkin sa yake kusantar karewa to sai dai kuma wani cece kuce ya biyo bayan wannan ziyara a yayin da wasu suka yi zargin cewa wadanda suka halarci taron da shugaban kasa yan neman arziki ne kawai amma ba ainihin shugabannin rusasshiyar jam'iyyar bane Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban jam'iyyar CPC na farko a jihar Niger
wayansu ciyamomi ne tsararru da suka yi ciyamomi daga baya suka gayyato kansu suka gayyato mutane kadan daga cikin nada din da kuma wayansu ƴan jam'iyyar CPC suka taru a matsayin shugabannin ciyamomi na CPC amma wanda suka je ba su bane har da wanda ya shugabance su ya je wannan taron
to amma ya akai haka ta kasance har suka gana da shi shugaban kasar ku aka bar ku a baya
eh to shiri ne da suka yi ya je shi Umar din Shabu yayi da wayansu ministoci ya je zauna muna da labari kaman ya zo ya kai kansa wajen ministan ilimi Mallam Adamu Adamu da wayansu da ministan shari'a suka je suka zauna suka zabo mutane suka tafi wajen shugaban kasa suka ce su ne ciyamomi na CPC na farko da aka yi a kasar nan kuma ba haka bane a cikin wanda suka je taro tsofin ciyamomi na farko da aka yi shine ciyaman na Kebbi da na Kogi da na FCT su ne kuma muka iya gani a wajen tsofin ciyamomi da aka fara aiki da su ko suka fara zama ciyamomi na CPC a kasar nan a ba matakin kenan hukuma ta sani kuma muna so kuma tsofin MJ shugabannin jam'iyya na CPC wanda kasa wanda muka fara da su a zo a hada kai a san da za a yi je mu ga shugaban kasa isan da wannan abin da ya faru
to amma kuma Alhaji Umar Shu'aibu wanda ya jagoranci tawagar zuwa fadar shugaban kasa ya ce an jahilci lamarin ne
a lokacin da aka yi maja su wanda aka yi maja da su ACN da ANPP da CPC su wane ne suke shugabanci a lokacin da aka yi maja ai yanzu mutum magana CPC ta kare ai wanda aka maja da su su ne waɗannan da aka yi wannan zaben ai wannan fa zaben kafin 2011 fa ta sun abin da ke su mutane su gani ka ai 2011 kafin 2015 ai zabe na gaba na maja duk wanda aka faɗi nan wanda na ga ma sunan su da su aka yi zaben 2011
na'am to amma
wannan da aka yi zaben 2011 a ce kuma wanda suke suka yi interview shi kuma ce sun suke shugaban kuma ai ba a ce ba su yi ba ai sun yi amma lokacin su ya kare kafin maja
na'am to yanzu a babban magana anan shine to su miye matsayin su wayancan su ba su da bukata a duk gaban
ba sai ka tambaye wanda suka ake records na CPC ai ba a ce ba ai recognition su ake sun taba fiyan su ga gaban ki ba amma yanzu wa fara tunanin ma cewa za a yi wannan in banda zuwa da muka yi shugaban kasa kan mun sunna ma wani korafi a tasu ba a san komai ya kare ba amma sai yake an gama wajen shine wanda ce ai ai ne ma nayi ai nayi kasan da Najeriya na mu
na'am to yanzu me da ku ce musu tunda ka ta faru kuma an samu wannan
korafi duk ƴan uwan mu ne ai siyasan ba kai taba yi kake kadai mu da muka yi shugabancin su a lokacin da suka yi duka mu rabu mara majuna baya ne ai
amma ran kai dai ba ka ga ya kamata tunda har aka samu wannan dama ta ganin shugaban kasa a dan jajjawo su ta yi kila su ma su dan yagi raban su
to akwai wani abin da muka yaga kenan muka taje go
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Bazare Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
kuma da lagaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai a takaice
jiya talata amurka ta gargadin cewa rasha na kara kaimi a shirin kaddamar da hare-hare kan ababen more rayuwa na fararen hula da cibiyoyin gwamnati na ukraine cikin kwanaki masu zuwa sakon da ofishin jakadancin amurka da ke kiev ya wallafa ya biyo bayan irin wannan gargadin daga shugaban kasar ukraine vladimir zelensky game da yiwuwar matakin da rasha za ta dauka kan ukraine da zai zo daidai da ranar samun yancin kan ukraine din
Kuma sauraron da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku sashin Hausa na muryar Amurka na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan abokin aikin mu wakilin mu a birnin Yamai Yusuf Abdullahi bisa rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah ya warasuwa a jiya Talata a birnin Yamai bayan fama da rashin lafiya. Za a yi jana'izar ta yau Laraba.